Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakub Makiri. Hong Kong ta fara zaben kadanan hukumomi a yau Lahadi, lamarin da galibi ke kallo a matsayin zaben raba gaddama game da masu zanga-zangar kafa tsarin demokradiyya da ke ƙara yin ƙaimi a cikin wannan lokaci. Yankin na Hong Kong na fama da tankiya biyo bayan ƙaruwan arangama tsakanin 'yan sanda da ƙungiyoyi masu zanga-zanga, wanda galibin su ƙungiyoyin ɗalibai ne, sai dai rikicin ya ɗanlafa a cikin 'yan kwanakin nan. Kodayake wakilan kananan hukumomi da za a zabe su a yau Lahadi ba su da ƙarfi sosai, amma kuma masu zanga-zangar neman kafa tsarin demokradiyyar suna sa ran samun gagarumar nasara da ka iya tabbatar da goyon baya ga zanga-zangar da suke gudanarwa. 'Yan sandan sun yi alƙawarin tabbatar da matakan tsaro a rumfunan zabe. Ma'aikatan yaɗa labaran yankin ya ce za a jibge jami'an tsaro a ciki da wajen rumfunan zaben. Mataimakin shugaban kasar Amurka ya kai wa rundunar Amurka a Iraki wata ziyarar bazata, inda ya gana da shugaban Kurdawa domin tabbatar masa da ci gaban taimako da Amurka take baiwa Kurdawan a Iraki. Bayan saukarsa a filin saukan jiragen sama a tungar soji na Al-Asad da ke yammacin Iraki, Pence tare da uwar gidansa Karen Pence sun gana da sojojin Amurka da ke wurin kwanaki kalilan kafin bukin ranar godiya ko kuma ranar cika ciki a Amurka, wato Thanksgiving. Daga bisani sun kai wa sojojin Amurka da ke filin saukan jiragen saman kasa da kasa a Erbil, inda mataimakin shugaban kasan ya kuma gana da Nachirvan Barzani, shugaban yankin Kurdistan na Iraki. Ganawar tasu dai wani yunkuri ne na tabbatarwa Kurdawan cewa Iraki, wato Amurka, za ta ci gaba da ba su gudunmuwa bayan shawarar da shugaba Donald Trump ya dauka na janye rundunar Amurka daga arewacin Siriya watanni biyu da suka wuce, matakin da ya sha sukar lamiri cewa Washington ta yaudari kawayenta Kurdawa. Shugaban Turkiya ko Tayyip Erdogan ya yi amfani da wannan daman na dauke sojojin Amurka daga yankin, ya fara kaddamar da wasu munana hare-haren soji a kan mayakan Kurdawan da ke arewacin Siriya. Askarawan tsaron gabar tekun Italiya sun fada a jiya Asabar cewa sun ceto muta bakin haure 143 a tekun tsibirin Lampedusa. Ko da yake daga bisani wasu sun bata a cewar mutanen da aka ceto sun. Ma'aikatan shawagi akan teku sun ce mutane 143 da suka ce tun sun fada ne a cikin teku daga wani kwale-kwale mai tsawon mitoci 10, a cewar wata sanarwar da askarawan tekun suka fitar. Wasu mutane biyu da suka hada da wani dan kasar Eritrea da kuma Libya sun ce ba su gano matansu ba bayan da ma'aikatan ceton suka tsamo su a cikin ruwa. An ci gaba da neman waɗanda suka batan da yammacin jiya Asabar da jiragen sama guda biyu daga Frontex, wani rukunin haɗin gwiwar askarawan iyaka da na gabar teku a ƙasashen tarayyar Turai. Haka zalika dakarun ruwa na Italiya su ma sun tada jiragen sama guda biyu wurin neman mutanen. Sama da 'yan sanda, wato su ma 'yan sanda sun fara neman mutane a gabar tekun Lampedusa ko za su samu waɗanda suka yi ƙoƙari suka kai gabar tekun don gumin a ceto su. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 34 sun mutu a jiya Asabar a kasar Kenya sakamakon ruwan sama kabar da bakin ƙarya a kasar da take Afirka ta Gabas, yayin da wato ambaliya da kuma gocewar kasa ta faru a kasar. Minista harkokin cikin gida Fred Matiang'i ya ce gocewar kasan ya kashe mutane 29 a ƙauyukan yammacin kasar Kenya da suka hada da Takmal da Faruwa da kuma Tapach. Wasu mutane biyar su ma sun mutu tsakanin garuruwan Kitale da kuma Lodwar, yayin da ruwan kogi da ya batse ya ja motocin su, inji kwamishinan karamar hukumar Westport wato Pokot da ake kiran shi Apollo Okelo. An samu garuruwaki 12 kan da kananan yara 7 a cikin su, ya cewar Okelo. Sai dai ya kara cewa an samu wasu kananan yara da rayukan su kuma an garzaya da su asibiti.
Labarin duniya kuwa surara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. Shugaban APC Adams Oshimole yayi dariya da aka tambaye shi ko za su gayyato tsohon shugaba Jonathan APC ne. Wannan ya faru ne bayan ayyana APC a matsayin wacce ta lashe zaben jihar Bayelsa. Bamu gamsu da hukuncin kotun daukaka kara kan zaben gwamnatin Taraba ba. Za mu garzaya kotun koli. Inji magoya bayan dan takarar APC a Taraba Farfesa Sani Yahaya. Duk da labarun fitina sun fito kan zaben gwamnatin Kogi da ya dawo da Yahaya Bello kan kujera a karo na biyu, babban sufetun ƴan sanda ya ce a'a lafiya kalau aka gudanar da zaben. Waɗannan da rahoton Abdul Wahab Muhammad kan wainar da aka toya a majalisar dokokin Gombe har mataimakin kakake rasa mukami za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Biyo bayan ayyana ɗan takarar APC David Leon a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Bayelsa, tawagar APC ta yi maza ta rako shi fadar Aso Rock don ganawa da shugaba Buhari da nuna sambarkar APC. Tun a can Bayelsan an ga shugaban tawagar APC gwamna Abubakar Badaro na jihar Jigawa na ganawa ko a ce ya kai ziyara ga tsohon shugaba Jonathan, da bayanai suka nuna hakan wata alama ce ta ɗanyen ganye da APC da ta kada Jonathan ɗin a 2015 tana mai cewa ya yi wa Baitulmalin Najeriya ƙwarangwal. Manema labaru sun tambayi Adams Oshimole shin ko suna son gayyato Jonathan ne ya dawo APC kawai.
Muna murna cewa mu ci zabe a bari magana haka.
Oshimole bai amince da hasashen ko ma Jonathan APC ya zaba a Bayelsar ba, inda ake cewa tamkar gwamna Siriya ke Dixon baya mutunta tsohon shugaba Jonathan ne, shi yasa ya yi masa sakiyar dabaruwa.
Gwamna saboda ya ka zabe shi ya nuna cewa ba wai sai kana da babban mutum a baya ka ba, ka sai secret ballot ne. Ba za mu yayi ya kware ba ce ko ya yi voti for akalli ko bai voti na kadi na mu, amma abin da ya yi da muna murna. Kuma ni ma ina gode mishi shine cewa baya aka yi zabe ya gani cewa shi Leon APC ya ci zabe, su gorin su je su gaishe shi ya nuna cewa lele shi kama statesman bai damu ba ko party na ce ya ci ko waye ya ci. Abin da ya dame shi shine mutu da mutane suke so ya ci zabe, kuma ya nuna leadership kenan.
Zuwa yanzu dai masu shiri na neman alakanta ziyarar da Jonathan ya kawo fadar Aso Rock kwanakin baya da wannan zabe na gwamna, duk da fadar bata kawo bayanin ba, kuma ganawar ma a asirce aka yi. Amma an ga shugaba Buhari ya rako Jonathan har bakin mota yana murmushi ko raha, inda alamu suka nuna har ma ya nuna wa Jonathan ɗin ta inda ake bi don fitowa daga fadar, ba kamar yadda Jonathan ya sani a 2015 ba, lokacin da yake fadar da uwar gidansa Patience. In Allah ya yarda za mu kawo muku bayanan gwamna Abubakar Badaro a shirinmu na gaba. Taraba kuma shugaban kungiyar kamfen ɗin Buhari wato BCO Alhaji Tukur Sambo Sintali ya ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli biyo bayan korar ƙararsu da ma ɗaukaka ƙarar PDP kan zaben jihar Taraba. Sintali ya ce suna da shaidar gamsar da kotun koli cewa APC ce ta lashe zaben da sabon ɗan takararta Farfesa Sani Yahaya da ya yi mai gurbin Sani Ɗanladi, wanda hukuncin kotu ya sauke shi daga takarar.
Za mu ɗaukaka ƙara zuwa Supreme Court. Ita Supreme Court ita za ta je ta bayyana dalla-dalla abin da ke tafiya. Idan babu wuta mai kawo hayaki, shari'an da muka gabatar daga tribunal zuwa Federal Court of Appeal ta yadda da shi, sannan kawai ba sartan ba ta zo su dauko wani section Electoral Act na 141 wanda pre-election ta buge mu da shi, wanda kuma case namu ba pre-election bane, post-election. Saboda haka ina kiran ga jama'ar mu ta jiya Taraba su kwantar da hankali, insha Allahu ta'ala za mu je Supreme Court kuma za mu je mu karbi kujerar mu da izinin Allah. Kotu ta ce Professor Mamu Sani Yaya na jam'iyyar APC shine wadda mutanen Taraba suka zaba, kuma shine gwamna zabebe, shikenan abin da muke neman Supreme Court ta bamu.
Kuma na ba ma kuna neman a soke zaben bane, kuna nema ne a ayyana shi kawai cewa shi ya lashe zabe.
Babu magana a sake sabon zabe, domin ita Court of Appeal ta faɗa ba ma wurare 40 da muke tsammani hasasin cewa an yi overvoting ba, a'a tace dukkan local government da muka kai kara ta tabbatar da cewa an yi overvoting. Saboda haka idan aka zo aka lissafi aka fidda ƙuri'un da ba daidai ba, aka aje shi a gefe, aka kawo ƙuri'u masu kyau, APC ita ta ci zaben nan. Saboda haka nan babu magana a koma kuma sabon zabe. Abinda muke fata ita Supreme Court ta ba mu zabe, ta tabbatar ma Professor Mamu Sani Yaya shine kuma gwamna wadda jam'iyyar APC ta tsayar, wadda kuma jama'an Taraba suka zaba.
Sintali, ayin Allah yarda za mu jira hukuncin kotun kolin tunda shi ne ma na ƙarshe. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu bai amince da batun an samu hargitsi a zaben gwamnan Kogi da gwamna Yahaya Bello na APC ya lashe karo na biyu ba. Tambayar dai yana da alaka da fayafayen bidiyo masu nuna yadda 'yan banga suka ci karansu ba babbaka ta hanyar harbe-harbe da wancakali da akwatunan zabe.
In aka je zabe, wanda ya ci zabe zai ce komai daidai, wanda bai ci zabe ba zai ce abubuwa ba su je daidai ba, so ba zai ji daɗin wannan zaben ba. 'Yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro sun iya kan kokarinsu, sun yi abubuwan da ya kamata, an yi zabe lamin lafiya, an gama lafiya, an faɗa result lafiya.
Ato, in babban Sufeto ya ce lami lafiya lamarin ya gudana, ai shi ne madugun 'yan sanda da haƙƙin kare rayuka da dukiyoyin jama'a ke wuyansu. Yanzu kuma Abdulwahab Muhammad shigo shirin nan mana, ka ba mu abin da ya faru har mataimakin kakake rasa mukami majalisar dokokin jihar Gombe.
Bincike na nuni da cewar akwai korafe-korafe daga bangaren majalisar da ke zargin bangaren Zattazwan da suka hada da wasu kalamai masu tada hankali da wakilan gwamnatin jihar Gombe ke yi, da kuma barazanar tsige kakakin majalisar da kuraren hana su yin takara, da kuma zargin yin gaban kai wajen kashe kudaden gwamnati ta hanyar ba da kwangiloli. To sai dai kuma a wata takaitacciyar hira ta wani tarho da shugaban kwamitin labarai na majalisar dokokin jihar Gombe, Honorable Tupugut Maime Kadi, ya ce batun tasu ce ta cikin gida.
Wannan ba babban magana ba ce, send in house approach wanda daki taga ya yi mata kyau da ya haka ba wani kari.
A halin da ake ciki kuma a tattauna da kakakin kwamitin masu ruwa da tsaki ta jam'iyyar APC a jihar Gombe, Alhaji Habu Ma'azu ya shaida mini dalilan da ya sa 'yan majalisar suka tsige mataimakin kakakin majalisar da ma wasu korafe-korafensu.
Zargin shi da cewa yawancin in suka yi shawarwarin ga abin da za a yi shi baya zama daga cikinsu. Sun ce yawancin idan aka ba shi daman da gabanci zaman majalisa, yanayin wasu abubuwa da su 'yan majalisar ba sa jin daɗin haka. Yaran toye musu 'yancin magana da kuma tambayoyi da su yi ma waɗansu ko jami'an gwamnati ko wani abu haka, da su ga ba daidai ba ne. Sannan kuma sun kawo zargin kan wasu jami'an gwamna wanda suke munanan kalamai game da su 'yan majalisa ne, da kuma barazana da su yi ake ma 'yan majalisa ne. Har ya kai ga suna barazanan za a yi kakakin majalisa waɗansu ba za a ba su daman takara ba. To duka dai akwai ɗan zargi da yawa da kuma ɗan rashin yadda tsakanin su da wasu jami'an da suke kaiwa da komowa tsakanin su da gwamnati da kuma na hukumar zartarwa ɗin. Duk wanda yake da kuskure a ciki za mu gaya masa ko waye ne shi. Ina mu kuma za mu yadda da wannan abun ba. Muka gaya ka ya dace mu zauna da su mu sun gaya mana ya gaskiyarsu.
Daga bisani mai ba da shawara a fannin labaru wa gwamnan jihar Gombe, Alhaji Sama'ila Misili, ya fayyace matsayin gwamnati kan batutuwan sayen motoci da na ba da kwangiloli.
Mu a namu ba mu da wani abu da ya wuce cewa wannan majalisa ce da take da ikon ta zaɓi wanda take so shugabance ta, ta kuma canja a duk lokacin da take so canja. To kuma maganar wani a'a an yi wani kwangila, idan har ana maganar kwangila mutum sai a je su bai ba bincika, bai za su yi ba da amsa. In ana magana akan Gombe Line, su ma suna da MD, duka yanzu Gombe Line kamfani ne mai cin gashin kansa under wannan Kama Act Company Families and Allied Matters Act. Yana da MD, yana da Benin, yana da kowa da Executive Directors. So sun kai su yi duka abin da ya kamata su yi na magana akan abin da ya shafi sayan motocinsu ko kuma da su gudanar da ayyuka.
Gombe dai ta samu dawowa mulkin APC bayan gwagwarmayar gwamna Inuwa Yahaya wanda ya faro neman takara a 2011 lokacin karkashin PDP ya tsaya takara a 2015 karkashin APC kafin hawa mulki a zaben nan na 2019 bayan tsohon gwamna Ibrahim Dankombo ya yi wa'adi biyu na shekaru 8. Ga hasashen gwamna Inuwa Yahaya.
Aguna in aka kasa aka tsare aka raka dukiyar al'umma aka yi aikin da ya kamata ba zai kasance muna wannan matakin ba. Ai ba ka gina kango na aji shine ka inganta ilimi ba. Yin shikin matsalar da tafi damun mu bai wuce ilimi ba. Haka harkar gona, haka harkar na masana'antu, amma duk abu ya kare a kasafin tsari kawai ya gidan gwamnati ta yi. Wanda irin hidima suka tafi suka yi kuma ka tsammanci komai ya daidaitu ina ka ma akwai kada a ciki.
Misali mutane sukan ce tsarin shi wannan gwamna watakila mutum ne ba mai yawan son maganganu ba sai ayyuka kai watakila ba haka kake gani ba kin
to a ka fada ba watakila ba haka nake gani ba duk aikin da za a yi dole sai an yi shi bisa tuntuba me jama'a suke so ya za a yi abun ya taimake su in an yi za su tallafa su rike wannan al'amari zan maka misali da abu daya ko biyu ko zuwa uku ma a wannan tsari an yi hanyoyi na mota na yadda an yi amma yanzu in ka je ka duba hankalinka ka baje ire-iren hanyoyin da aka yi abun da aka yi a wani go ba shi aka yi a wani go ba an gwada bambanci a cikin al'umma yau ruwa a Gombe an koma kusan matakin da aka baro lokacin Hashidu yanzu dan Gombe ya sake mai da mu cikin sa kowa sai ya sayi ruwa kamar yadda da ake saya ba famfo yana falafala yana yawo a angoni kamar yadda aka saba ba kuma shin sauran kananan hukumomi ba jihar Gombe suke bane an kai musu ruwan ne abunda aka yi dama ba a tsare shi ba bai yi ba ballantana ma abunda aka ce za a yi yanzu to in baka kiyaye abunda aka yi da ka tanada shi ka rike aljihunka ba za ka yi kai halin kuma wani na gaba waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata su kasance fifiko na harkar rayuwa abunda ya shafi ilimi lafiya harkar walwala na yau da gobe da kuma inganta sana'o'in mutane
ga abunda shugaba Buhari ya faɗa 2015 kan zaben Gombe lokacin da tawagar APC ta Gombe karkashin sanata Danjuma Goje da gwamna yanzu Inuwa Yahaya suka kai masa ziyarar nuna farin cikin lashe zaben sa inda 2019 aka samu majalisar dokokin cike da yan APC.
To da inda muka je mu dai muna cewa APC sak daga samu har kasa kuma gwamna Goji ya ce an yi sama saura ai kasa waɗanda suka je suka ba da wani labari daban wannan labarin su ne amma dai ni da ji daga baki na kuma duk inda na je na faɗi abin da nake faɗa kenan duk wanda yake so a zabe shi karkashin APC to shigo APC ya takara kamar yadda ka'idar jam'iyyar mu ta kafa ya tsaya ci zabe amma ba wani ba ya ce ayi a gurbin kan zabu ake cewa ko sai a je wasu har su kai ga yin poster a sa wasu da abin da suke za a yi a'a duk mai son a zabe shi shiga APC yayi yakin ya ci primaries kuma mu tashi yakin neman zabe ina fata Allah cikin ikon shi ya fahimtar da mutane ya kuma sa yarda su akan mu zaman sun zabe mu ya zama na gwamna ya sami yan majalisa cikakku su goyi bayan shi ya shiga cikin gwamnoni kuma ya zo haiwa Abuja ya goyi bayan mu to wannan shi zai kawo zama lafiya cikin ikon Allah
sashen zattarwa majalisa da shari'a ne ke zama tubalin mulkin demokuraɗiyya masu sauraro duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilin mu Abauchi Abdulwahab Muhammad da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shiri ni Nasiru Adamali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu mutum bai iya kwanciya a gidansa mutum bai iya yin komai dare da rana kullum kana cikin fargaba ne da mutane suna cewa suna bacci da ido da yanzu duk idanun biyu a bude suke.
Jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago kenan ambassador Hassan Jikado ke ma tsokaci game da tabarbarin haka tsaro a jihar ta Taraba kamar yadda ko alƙaluma ke nunawa duk da irin matakan da ake dauka yanzu wata matsalar tsaro da ke ma hana jama'a bacci ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fasa ko da yake domin magance wannan matsalar. Yanzu haka a wasu jihohin Najeriya tunima aka kafa dokar kisa ga duk wanda aka kama da hannu ayyukan garkuwa to ko wannan mataki zai haifar da damar ido kuwa wannan ko ita ce tambayar da ne wa Honorable Bashir Muhammad Bape shugaban kwamitin yar labarai na majalisar dokin jihar Taraba wanda ku ita ma tuni ta kafa irin wannan doka.
Ya dame mu sosai har mun kafa doka ma na sace-sacen mutane yanzu a Taraba. Idan an kama mutum ya yi kidnapping, wato ya garkuwa da mutum don neman kudi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu, to dole hukuncin kisa ne ya haushi. So wannan alama mun damu, mu a majalisa mu yi dokoki ne mu tsawatar, a dokoki mu mun tsawatar.
Wai kun taba gayyatar ku su domin su muku bayani kamar yadda ake yi?
Akwai committee wanda na gaya maka, public petition da security sunan committee din. So wannan shi ma akwai wani bangare ne na majalisa wanda yake handle. Mu a majalisa iya abinda zamu yi mu kafa dokoki mu tsawatar wanda yake kaza ga hukuncinsa, hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka boye wanda aka yi garkuwa da shi, shi ma gidan din a doka za a rusa gidan. Kuma in yana da wani abun da aka samu ko kudi ko wani abu, shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha ta mallake shi.
Baya ga batun kafa dokar kisa ga masu garkuwan, ga manaza ta haka zaro irin su Malam Yakubu Musa, na ku ganin su al'umma akwai rawar da za su ke takawa ta wajen kafa kungiyoyin sintiri a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro.
To abin da jama'a kamata su yi shine suna taimakawa jami'an tsaro da bayani. Kuma ni a ganina in za ka taimakawa jami'an tsaro da babba, kar ma ka tsaya waje ɗaya. An ka gawa police, ka gaya wa soja, ka gaya duk wanda ka samu dai ka gawa yan banga, don kar ka ce ma ka gaya wa jami'an tsaro ɗaya su kuma samu su ɗauka mataki a kai ba wani abu ya faru. So abin da za a kuma duk wani unguwanni ya kamata su ma karfafa irin kafa kungiyoyin nan, yan banga, yan vigilante da sauransu, wanda za su taimaka wajen zagawa da daddare kuma ɗaukan wasu matakan da ya kamata. Duk inda aka ji motsin wani mugu za a iya farkar da jama'a kuma a ɗau mataki, don ka ce za ka jira sai ka kira wani ɗan sanda ko soja kafin ya zo, masu ɓarnar sarga sun tafi, don abin da ake fama da shi yanzu mutane sai su ce ma mun kira sama da awa biyu uku ba su zo ba. To kaga inda za a ɗau wani mataki a anguwan, a haɗa da makwabtan anguwanni, duk lokacin da dai aka ce in kun ji wani ƙara ko whistle ko mai irin a kawo agaji, kaga haka shine kawai hanya mafita.
Kuma gani yadda malamarin ke ƙara kasancewa ya sa wasu jihohi gayyatar 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora da kuma 'yan banga domin su ma su bada nasu gudunmawan, to wai kowane irin ɗamara 'yan sa kan za su yi? Malama Aisha Bakar Gumbi da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya, na kuwa cikin 'yan sa kan da ke taimakawa a yaƙi da masu tada ƙarfi na Boko Haram, ta ce sukan ashirin suke muddin gwamnati ta nuna da gaske take.
Inda har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take, to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako, kuma ba za mu fata ba, mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasar mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya. Musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako, mun hada yara mutum ya kai 2000 kuma an tafi, yanzu haka ba a dawo ba ma tukunna, in Allah ya yarda kuma ina cikin a cikina za a yi nasara.
Wani matsaloli kuke fuskanta? Don a baya lokacin Boko Haram kun taimaka san su, amma sai kamar an yi cimore ganga aka bata da gwamnati ba cikin kulawa ko kamar
lalle haka ne mun taimaka kan 100%, amma mu dama mu ba mu damu da wannan ba, mun taimaka saboda kasar mu ta zauna lafiya ne, ba mu taimaka wa kasar mu don gwamnati ta biya mu ba. Amma akwai abun da ya kamata idan gwamnati ta gani an yi wa kasanta ta yi wa mutane adalci, musamman kamar kayan da za mu aiki da shi, mu ba mu ce sai an biya mu kuɗi ba, amma da kayan aiki ya wadace mu ba za mu damu ba. Amma a yanzu haka muna samun matsaloli, kayan aiki baya isan mu, kusan ma kowa kawai kadarorin sa yake sayarwa ya je sai kayan aiki, don mu riga mun shafa wa wuyan mu jini, mun bari ma mu riga mun shiga, mun yi ma mu riga mun shiga, dole ne kawai mu za mu nemi matakin da za mu kare kanmu mu kare kasan mu. Amma irin wannan matsalolin ya kamata gwamnati ta duba ta san matsalolin mu, ta san kuma lallai an yi taimako a baya, in a yanzu tana gani kaman ba abin da ake yi. Matakan da za a dauka mana, muna roƙon gwamnatin nan ta taimaka mana da ababen hawa, saboda bamu da abun hawa. Gwamnati motoci na fasinja idan muka je za mu nema ma, saboda mu tafi kowa yana tsoro kar ya bada motarsa a je yan ta'adda su kwace ko a kona musu kayansu. To don haka muna roƙon gwamnati ta duba wannan gurin. Na biyunsa kamar makamai, mu ba mu ce sai an bamu bindiga ko bugi wani babban bindiga ba, amma mu namu muna takama da shi, muna samun matsaloli. Yaran mu in sun tafi jeji ba sa samun abinci enough, to in mutum bai samu abinci wadatacce ba ya zai yi aiki?
To Hajiya, kaman waɗannan masu garkuwa da jama'a nan suna da muggan makamai da sansu, ba kwa tsoro ganin kanta suna da makamai masu zafi a hannunsu?
Muggan makaman su ba sa ba mu tsoro, saboda mu gayen makamai ai ba su kai Boko Haram ba, don haka mu gayen makaman su kwata kwata ba sa ba mu tsoro, ba kama gaban mu. Mu dai kawai namun nan local bindigogin mu nan, muna so gwamnati ta bamu abubuwan da za mu sarrafa su da su, kuma ta bamu abincin da yaran mu za su ci idan sun shiga jeji, ta bamu lokaci kuma ta ga aikin da za mu yi.
A kullum dai hukumomin tsaro kamar tutar samun nasara ne a yaki da masu garkuwa da jama'an. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa-maso gabashin Najeriya, ya ce suna sane da halin da jama'a ke ciki, wanda kuwa don haka ne masu ke kara kumaji.
A ina tabbatar wata da cewa yau nan mai girman gwamnan jihar Adamawa suka zanna da suka manya-manyan jami'an tsaro, inda suka zanna suka yi mitin yadda za a ɗauki matakai da za a kawo ƙarshen wannan al'amari. Sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa tun lokacin da wannan abin yake faruwa ya riga ya ba da umarni aka baza 'yan sanda a kowane hungu kowane layi domin a kawo ƙarshen abin. Sannan kuma rundunar 'yan sanda suna kira ga al'umma don Allah, duk wanda dai ya samu labari ko kuma ya ji abin da ke faruwa da haka, ya karzayo ya ba mu labari domin mu ɗauki matakai da ya kamata.
Kamar kakakin 'yan sandan, shi ma komandan rundunar tsaro ta Civil Defense a Shehar Adamawa Nuruddin Abdullahi ya ce zaratan jami'an su ne yan aiki da cikawa, wato Agro Rangers da kuma sauran jami'an tsaro, yanzu haka ma sun fanzama zuwa dazuka domin yaƙi da bata garin.
A yanzu duk muna ta shirye-shirye wajejen yadda za su yi wannan aiki, kamar yadda ita can hukumar mu ta Abuja take making din kokari haka, domin su ga cewa sun abin nan yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji, da kuma kowane irin wuri komin sarƙaƙƙe wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah.
Da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an yi garkuwa da wani ba, wasu na ganin kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro, wasu kuma suna ganin kamar kan cewa abu ne ke gagaran kundila. Abu ya gagari kundila ne, kuma dai babu ma'aikatan da ke kan aiki?
A'a, ba abin da zai gagari kundila. Shi tsaro irin wannan haƙƙi ne na kowa da kowa, saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaƙi wannan abu da ke damun al'umma. Mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan ƙarshen abu, saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu, sai dai 'yan matsalolin da muke da su sune muke bi a hankali a warware su, sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan.
Yan Najeriya dai irin su Hamman Tukur Ahmad Jada, wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya, na ko fatan shugaba Buhari zai sauya salon yaki da matsalar tsaro ta satar mutane da rikicin manoma da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da ma samar da ayyukan yi a wannan wa'adin sa na ƙarshe da yake yi.
Yanzu kan an gammace a kwanta a ɗaki a shakwakin akwai ko a mutu da yinwa a ɗaka da a ɗauke ka yara ba su san inda kake ba.
Ku ne kuka kun haka tsaro a da ka sa kaki, me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba da yanzu?
Eh, to abin da ya samu mun dauki aikin muna son kasar mu ne. Waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah, ba mu fi karbi muna gidajen mutane. Wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami make da yake a Abacha. Kasawa? Kasa ta fi karfi? Ya wanda da fa in aka ce Buhari, kowa sai ya ji abin da Buhari zai faɗa kamun ya fita.
Kuma koma da menene? Fatan talaka shi ne Allah ka ƙoshin wannan lamari da ke hana jama'a bacci. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa muka sance lafiya. Assalamu alaikum.
Da raye-raye domin kowa da kowa daga